Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani, sarauniya, fara'a, normal, dalar da kuma niyya. Kana masu na'urar computer a lokacin da suke son kama tashar to su dandangwale voahausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Sabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hansi ba labaran duniya za ku cewa yau shekaru 41 kenan da rasuwar tsohon shugaban kasar Najeriya wato General Murtala Ramat Mohammed wakilin sashen Hausa Sanusi Adamu yayi muna waiwaye game da rasuwar wannan shugaban sai kuma mu kawo muku rahoton abin da ke kawo yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya cikas kana Salu Garba ya shigo da shirin sa na da rashin tayi sai dai za mu gafarce mu domin ba za mu iya kawo muku labaran da suka dauke hankulan jaridun Najeriya ba amma za mu kawo muku sakonnin da ku ma sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum Prime Minister Japan Shinzo Abe ya ce harba makami mai linzami da ba a san samfurin sa ba da Korea ta Arewa ta cikin tekun Japan abu ne da ko kadan ba za a lamunta ba a ranar asabar ko kuma daren asabar ne prime minister abe magana yayin da shugabatar mai ke tsaya gefen sa a wani taro da manema labarai da aka yi a katafarin gine-ginen Trump a Florida ake kira Mar-a-Lago inda shugabannin biyu suke a cigaba da ziyarar da abe kawo masa tilas ne Korea ta Arewa ta mutunta dukkan kudurorin committee sulhu na majalisar dinkin duniya inji shugaban na Japan da yake magana a taro da manema labaran shugabatar mai ce ina so kowa ya fahimci cewa Amurka tana tare da babbar kawarta Japan 100%. Ana fassara gojin da Korea ta Arewa ta yi a zaman takala ko tana kalubale ga gwamnatin Trump. Jiya Lahadi sojojin Turkiya tare da yan tawayen Syria sun kai ga tsakiyar wata cibiyar hada-hadar ISIS da ake kira Al-Bab har aka ji shugaba na Turkiya Recep Tayyip Erdogan yana ayyana cewa nan ba da jimawa ba da karun za su kama garin da ke arewacin Syria. Da yake magana a Istanbul shugaba Erdogan ya ce yanzu wato an yi wa Al-Bab kawanye ta kowace kusurwa shugaban na Turkiya ya ce cewa yanzu mayakan Daesh in ke da ake kira kungiyar ta ISIS da Larabci sun fara ficewa daga garin baki daya amma duk da kirarin na shugaban Turkiya cewa dakaransa da yan tawaye sun taso matsakiyar garin na Al-Bab kungiyar kare yancin bil'adama ta Syria mai cibiya Ingila ta ce har yanzu a rangamar da ake yi fa a bayan garin na Al-Bab ne Yan tawayen Syria waɗanda suke da zama a Turkiya suna hanzarin kama garin na Al-Bab kamin sowar sojojin Syria masu biyayya ga shugaba Bashar al-Assad ta kudanci. A Afghanistan ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke can ya faɗa jiya Lahadi cewa harin da Amurka ta kai da jiragen yaƙi a makon jiya sai ta yi ya halaka akalla farar hula 18 galibin su mata da yara kamar yadda binciken farko da ofishin ya gudanar biyo bayan wannan hari. Ranar Juma'a kakakin rundunar mayakan Amurka ya tabbatar da cewa Amurka ta kai farmaki kan wurare da mayakan sa kai na Taliban suke a yankin kuma tana binciken zargin harin ya ritsa da farar hula amma gwamnatin Lardin Helmand da komandojin mayakan kasar duk sun musanta cewa akwai farar hula cikin waɗanda harin na sangin ya ritsa da su sun dage cewa an auna harin ne a wuri da mayakan sa kai suke kuma an kashe kusan mayakan Taliban 60 Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wani hadimin shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Lahadi cewa fadar White House tana duba dukkan zabi da take da shi a yunkurin tunkarar hukuncin da kotu ta zartar na dakatar da aiki da dokar shugaban ƙasa wacce ta hana ƴan wasu ƙasashe 7 daga galibin mutan ƙasashen musulmi ne zuwa nan Amurka. Babban mai bayar shugaban Amurka shawara kan manufofin gwamnati Stephen Miller ya ce gwamnatin Trump mai mako uku kacal tana nazarin kowane mataki da take da shi wajen ganin ta kare Amurka daga ta'addanci. Hadimin na shugaban ƙasan dan shekaru 31 da haihuwa ya ga shirin Mid the Press na tashar talabijin na NBC cewa shugaban na Amurka yana da yanci ko hakkin yanke shawara kan waɗanda zai kyale su shigo Amurka kuma jama'a sun zabi waɗannan ƙasashe 7 ne bisa nazarin barazanar da ake fuskanta yanzu da kuma nan gaba. Jami'an jihar California da ke arewacin Amurka ɗazun nan suka umarci dubun dubatan mutane su tashi kusa da wata madatsar ruwa mafi tsawo a Amurka suna gargaɗin cewa wata ganuwa a madatsar ruwan na iya faduwa kowane lokaci daga yanzu suna bayyana damuwa ne kan madatsar ruwa da ake kira Oroville inda wani lahani da ya auku a makon jiya ya kara fuskantar karewar wata katanga ta gaggawa. Madatsar ruwan mai tsawon mita 235 tana tare da wato tana tare ruwa daga tafkin Oroville wanda yake taka muhimmiyar rawa a harkokin ruwa da wuta na jihar. Ana amfani da wasu hanyoyi na janye ruwa cikin tsanaki amma madatsar ruwan ya samu lahani yayin da kankara da kuma ruwan sama kamar da bakin kuriya suka kara yawan ruwan da suke biyowa ta cikin madatsar ruwan.
Labaran duniya kenan kun saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To mallan labarin mu fara rahoton da tunawa da ranar rasuwar tsohon shugaban Najeriya General Murtala Ahmad Muhammad. Ga sanu sa da mu da rahoton waiwaye da yi mana.
Hello Nigerians, events of the past few years have indicated that despite our great human and material resources, the government has not been able to fulfill the legitimate expectations of our people. Nigeria has been left to drift.
Jawabin marigayi shugaban Najeriya General Murtala Ahmad Muhammad ranar 30 ga watan Yulin 1975 bayan nasarar hanbare gwamnatin Lieutenant General Yakubu Gawan kenan. Shekaru 41 bayan kisan shugaba General Murtala Muhammad a yunkurin juyin mulki da Brigadier General Bukar Dimka ya jagoranta ranar 13 ga watan Fabrairu shekara ta 1976 da bai nasara ba. Sashin Hausa ya yi hira da tsohon mataimakin commissioner ɗan sanda mai retire Alhaji Hammawa Jidda Damare wani ganau da bajiyau ba na kisar shugaba General Murtala Ahmad Muhammad.
A lokacin ina aiki a Force CID a Lagos Close kuma na aiki tare da marigayi Mr. Sunday Adeosi Inspector General of Police. Mun fita da safe kan karfe 7:30 akan hanya mu zuwa office dab da kofan gidan General Murtala. Sai aka zo aka tsaida mu akan zai fita ya tafi office. Muna tafiya ba da jima ba ya fita yana bin mu a baya. Muka je dab da gidan mai na AP. So anan sai muka ji harbi. Inspector General of Police sai na duba a madubina na cikin mota. Naga motar shugaban kasa ne a bayan mu da tuta guda biyu da kuma hatimi na Najeriya a gaba. Mutane sun kewaye da bindigogi da na bashi labari sai ya ce to mu yi sauri mu shiga office namu kafin mu san me yake faruwa. Da ni da wani mai suna Fada muka je wurin kafin mu je wurin wannan mutanen su riga sun gama aikin da suke so su yi a ambar mota kan hanya sai naga hulan shi ne akan kwalta irin hulan nan na janar da wani kelleja da yana kewaye hulan din pickup. So daga nan sai na kada kai na juye.
Baya ga wadanda wannan al'amarin ya afku a gaban idanunsu akwai masu kallon sallon mulkin General Murtala daga nesa kamar su tsohon ministan ilimi na Najeriya Alhaji Dauda Birma.
Daga nesa dai da muke gani muna sha'awan aya abin da lokacin da shi shugaban kasa yasa komiti din da ta dauke to headquarters Nigeria daga Lagos ta kawo arewa zuwa Abuja. To ni na san cewa ko don yin haka cikin ikon Allah zai bashi rahama.
Matasa da ke manyan kwalojojin Najeriya a zamanin mulkin General Murtala Muhammad kamar su Yusuf Etam da Jonah Morris Mangafila suna masa kallon banzan canji lokacin yakin cacar baka da kuma akidar gurguzu ke kara samun farin jini. Dalili ma kenan in ji su da yasa mulkin sa ya gamu da turjiya daga wani bangare na sojojin Najeriya.
Sunana Yusuf Eta. I kwarai ku. Zan ce ni samari ne lokacin da ina SBS a Ibi Zaria. To a lokacin kuma muna cikin kuliciyar irin kan kasan mu dinnan sosai. A lokacin da mutumin nan ya zo mun kawo mun wani sabon revolution ne fara a kasan nan gaba.
Sunana Morris Mangafila. To shi Murtala Muhammad dai mutumi ne wanda lalle a dan karamin lokacin da yayi mulki mutanen Najeriya lalle sun gane dai akwai wani canji da ya zo musu a kasa. Abinda yake Murtala yayi kaga shi ne wanda yanzu shi a Muhammadu Buhari yake yi. Akwai maganar cin hanci da rashawa wanda shi yanzu haka yana nan yana kokari yana bin sawun shi Murtala Muhammad.
Masu sharhin diplomasiyar kasa da kasa sun ce a zamanin General Murtala Ahmad Muhammad matsayin Najeriya da na nahiyar Afirka baki daya ya samu daukaka a idanun kasashen duniya, inji Senator Abubakar Gire.
Zamanin sa ne zan iya akaro da kallo na musamman wanda ya daukaka Najeriya, ya daukaka Afirka gaba daya, ya daukaka bakar fata gaba daya a duniya.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.
Duk abin da ya taba Nigeria zuwa Niger, shugaban kasa na makwabtan mu Murtala mam, yau rishin kadi ya sa zuciyan mu ta yanke. Zuciyan mu ta kuka ta tafakkari da yawa, mun dade muna tasalima cikin zakatun mun kasa.
To Allah ji kan Murtala Ahmad Muhammad kafin mu ci gaba a shakata da wannan. To Allah ya ji kan mai gari mai jauje kwanta gora. Kalubalen da ke tattare da yaki da cin hanci da rashawa shine taken taron kungiyar talaka na wannan shekara da suka yi a birnin Kebbi. Ga Murtala Faruk Sanyin nan.
Duk da yake manazarta a wajen taron sun jinjina wa gwamnatin shugaba Buhari na jajircewa a yaki da cin hanci da rashawa da yake katutu a kusan dukkan bangarorin kasar. To amma suna ganin da akwai kalubale da matsaloli da ke tarnaki ga tsarin na kawar da cin hanci da rashawa da ke kokarin gurgunta tattalin arzikin kasar. Shugaban hukumar karbar korafe-korafe da yaki da cin hanci da rashawa ta jihar Kano Muhyi Magajire Mingado ya gabatar da kasida akan kalubalen yaki da cin hanci da rashawa da yace sun hada da barin gwamnatin tarayya kadai da wannan fafutukar.
Irin wannan hukumomin nawa ne muke da su a jihohi? Kundin tsarin mulki na ƙasa sashi na 15 karam sashi na 5 wato hatta abinda kotun koli tace har kananan hukumomi suna da haƙi da su tabbatar da cewa sun kirkiri hukumomin yaki da cin hanci da rashawa. Ai abinda na faɗa nace ka kallewa mu yanzu misali a nan garin babu EFCC kila ana magana northwest zone sai kun je Kano kenan tunda northwest ne nan northwest ne saboda haka kana magana yanzu abin da ya faru a wata karamar hukuma kamar Argungun yanzu misali shikenan sai an je Kano an je an yi filing petition a zonan a zo ai bincike kana ganin wannan abin akalla za a yin za a samu efficiency kuwa amma idan aka ce jihohi sun shigo su ma sun taka za su gudunmuwar.
Ko baya ga halayyar rashin kishin ƙasa da wasu jama'a ke yi na sumbatar waɗanda aka yanke wa hukuncin aikata laifin na cin rashawa da almundu hana, Muhyi Magaji na ganin hatta da dokokin ƙasar suna kawo cikas ga ƙoƙarin yaƙi da mummunar ɗabi'ar.
Dokokin ba su da tsauri wato ta yanda yanzu akwai abin da muke iya yi wanda ake ce masa flip bagging din nan. Ya zama na cewa mutum zai zo ya bada wani abu da kaso ya kuma tafi da wani laser sentence to idan aka ce yanzu duk irin waɗannan abubuwan aka da saboda yanci za ka yi wannan abu ne saboda kada ma ka je kai ta tafiya din a yi ta tafiya shekara da shekaru so lokacin dole za ka ga mu a matsayin mu na hukumomin da muke wannan sai mu yi hakura da wannan din wanda kuma a hukumar muna yi wato amma a ce an karfafa hukuncin ya zama da cewa hukuncin yana da tsauri yau aka ce idan mutum ya ɗebi kuɗi zuwa kaza za a hukunta shi ko za a ɗauki hukuncin kisa kamar yadda wasu jurisdictions din suke yi na tabbatar cewa wannan abin zai kawo wato zai ƙara kawo daidaito.
To ko me yasa kungiyar muryar talaka ta zabi cin hanci da rashawa a zaman babban maudu'in taronta na wannan shekara? Tambayar kenan da nayi wa shugaban kungiyar na ƙasa Zaidu Bala birnin Kebbi.
To yanzu muna ganin da cewa duk wani ɗan Najeriya babu abin da yake so a yaƙa illa cin hanci da rashawa saboda babu abin da ya jefa ƙasarmu Najeriya cikin haɗari illa cin hanci da rashawa. Shi na mu ga ya dace mu gayyato masana saboda da yawa sako ga ƴan kungiyar muryar talaka da an ba sai tankar ya kai ga al'umma.
Taron na muryar talaka na ƙasa na 6 ƙarƙashin shugabancin ministan matasa da wasanni Solomon Dalon ya sami halartar wasu manyan jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi kazalika da membobin kungiyar daga ciki da wajen Najeriya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
To domin amuni ta kasan no duniya gidan kashe ɗamu kowa ya kashe ta ruwa ya banna ga wani ya kashe.
Ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 2 na tsakar dare da minti 14. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu assalamu alaikum. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Makonni hudu da suka wuce mun yi muhawara akan kasafin kudin bana da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar mu a majalisar dokokin kasar. To amma shin wannan kasafin kudi menene kananan masana'antu da waɗanda suke son su fara nasu sana'o'in ya kamata yayi musu? Domin amsa wannan tambaya ga firar da wakilinmu da ke Abuja Nasiru Adamu Elikaya ya yi da Malam Yashau Aliyu masanin tattalin arziki wanda shi ma Abuja yake da zama.
Shugaba Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara ta 2017 inda kasafin yake gaba da nabara da kashi 19.5 cikin ɗari. Wato nabaran naira trillion 6.8, nabana kuma naira trillion 7.28 a cikin ɗari. Me za ka ce kan kasafin?
To kasafin kuɗi ne wanda yake da alaka da nabara ɗin. Abinda ya sa yake da alaka da nabara tun ƙudurin da shugaban ya gabatar na medium term expenditure framework.
Me medium term?
Shine wato wani ƙuduri ne na kasafin kuɗi a dunƙule na shekaru kamar uku. To su ne akan harhaɗa sai a tafi da kamar wani tsari ne na fasali na aikin ƙasa da yanda za a samu kuɗi da ayyukan da za a yi a cikin wannan lokaci. To shi ne shugaban ƙasan ya gabatar, an yi na bara, za a yi na bana. To na banan ya ƙara fiye da na bara. Abinda ya sa kuma ya ƙaru, gwamnati tana ta ƙoƙari ne ta ceto tattalin arzikin da ya faɗa cikin tawaya. Wato recession kenan. To shin kuma aka samu irin wannan yanayi, dole ne gwamnati sai ta fadada abubuwan da take yi, sannan kuma a ƙara amfani da lokaci wajen gabatarwa domin a ceto tattalin arzikin ƙasar. To haka muke kallon shi, sai dai akwai wasu abubuwa mu a bangaren mu na ɗaliban tattalin arzikin ƙasa wanda muke kallo ko da yaushe, shine akwai wasu alƙaluma waɗanda suke duba lafiyar tattalin arzikin ƙasa da rashin lafiyarsa. Waɗannan alƙaluma kuwa sun haɗa da alƙaluma na hauhawar farashi, da alƙaluma na rashin aikin yi, da kuma alƙaluma da ake bada kuɗaɗe aro domin a zuba jari domin a aiki da su a cikin tattalin arzikin ƙasan wajen gina tattalin arzikin ƙasan. To tattalin arzikin ƙasan ya riga ya faɗa cikin yanayi mai wahala a bara, wanda kuma har yanzu ba a fita ba, shine ake son a fita. Amma abinda zai fitar da tattalin arzikin ƙasan ba kasafin kuɗin 2017 ne kawai zai iya fitar da tattalin arzikin ƙasan ba, sai an hada da wasu ginshikan tattalin arziki, wato shine farashin da ake siyan kayayyaki, domin duk kwangilan da za a yi ta a cikin tattalin arzikin ƙasan sai an tafi kasuwa wanda aka bashi gina koda bayi ne a makarantar gwamnati. To sai ya je ya siyo abubuwan bayin a cikin kasuwan ƙasan, ya siyo siminti. To hahon farashin da ya shafi wannan zai cinye kuɗaɗe masu yawa waɗanda aka tanadar saboda hauhawar farashi. Kamar yanda ni da kai da mai sauraro ɗan abin da yake samu in ya je kasuwa ya san ragowar da yake samu. To in an fita a cikin wannan yanayi da aka samu, to sai mutanen ƙasan sun fara fita, sun girmansu ya dawo a kasuwa, abubuwan da suke siya farashin sun ragu musu domin su samu ragowar kuɗaɗe su gabatar da wasu abubuwa.
Yusha, idan an duba bara, an aje matsayin dala kan naira 38, inda bana kuma shugaban ya cilla abun zuwa naira 42. Me wannan ke nuna?
To abin da yake nunawa shine an ɗauki mataki ne da za a ceto kuɗin ƙasan a hukumance, saboda barin kasuwa ita kadai ta ceto darajar kuɗi. To yana da wahala a irin yanayi na wannan toyin tattalin arzikin ƙasa, kuma a gajeren zango ba za a iya samun nasara, amma a dogon zango za a samu matsala. To matakin da aka ɗauka na ƙayyade ce wannan kuɗi, to abubuwa ne wanda zai taimake shi kasafin kuɗin, saboda duk abubuwan da za a yi wanda ya shafi kasafin kuɗin, to muna sa ran babban banki zai samar da waɗannan kuɗaɗe a waɗannan farashi. Ba za a bar su a tafi kasuwa a nemo su ba, saboda in an je kasuwa zai yiwu ba za a same su a haka ba, saboda yanayin kasuwar kuɗin, wanda kuɗaɗen da aka samar a kasuwan da kuma buƙatuwan da ake ma kuɗan ƙasan bai zama daidai ba a koda yaushe. Shi yasa kake ganin abubuwan ke saba ma juna. To idan aka ƙayyaje haka, saboda ƙasan a cikin abin da zai samu kasafin kuɗin ƙasan kuɗi mai yawa ya haɗa da man fetur, baƙin man fetur wanda ake haƙa ake siyarwa, wanda farashinsa ya ƙaru kuma ya wuce ƙayyade wanda aka yi na bara, wanda ma aka ƙayyaje bana a 42, har kasuwan kuɗin an fara samun rara tun da ya kai kusan naira dala 60 a kasuwa. To idan ya ɗore a farkon wata uku zuwa wata 6 na shekara aka samu wannan, to kaga an samu wani mataki mai girma wanda zai taimaki tattalin arzikin ƙasan, ya taimaki zirga-zirgan kuɗi, sannan ya taimaki harkokin ci gaba.
Wannan a bara ko kuma a shekara ta 2016 kasafin kuɗin zan iya cewa ya ɗori ne kan canji naira 197 kan dala, amma wannan na shekara ta 2017 shugaba Buhari ya ce naira 305 ne kan dala.
Eto ai a bara din ko da aka yi akan 197 ai an samu canje-canjen matsayi daga babban bankin kasan akan samar da kudaden kasashen waje a wajen yan canji da bankuna aka yi ta canje-canjen wato matakai na gudanar da tattalin arzikin wanda aka yi ta gwadawa ba su yi aiki ba har ya kai ga an shiga da jami'an tsaro a cikin kasuwan yan canji wanda bai taimaki kudin ba to kaga wancan shekaran wannan shekarar da muke shi na 2016 har shekara ce da aka samu hatsaniya a kasafin kudin da yanayin yanda ake gudanar da shi wanda kuma muna fata abinda zai faru a 2017 an samu karatu mai girma na abin da ya faru a 2016 wanda zai taimaka a gudanar da 2017 cikin yanayin da zai taimaki tattalin arzikin kasan wanda zai taimaki mutanen kasan wanda kuma shugabanni za su auna su ga abin da ya dace lokaci kamar yanda aka saba
ba za karfi ne min kudin ka kun kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau ko dai ka kashe su ta hanya mai kyau wanda kai wa sai ya ji dadi kai da kai kai ma ka ji dadi in ka kashe su ta hanya mai kyau ko dai ka kashe su ta hanya mai kyau din mu kashe su ta hanya mai kyau.
Duk da an hana shigo da wasu abubuwa kamar kayan abinci irin su shinkafa ta kan iyakar ƙasa da motoci, amma shugaban wannan kasafin ya ce za a taimaka wa waɗanda suke da ƙananan masana'antu suke kera kamar takalma a Kano su Jaka Aba da sauransu. Ya kaga wannan?
Eto, mu a irin fahimtar mu na tattalin arzikin ƙasa dole ne na farko su waɗannan ƙananan masana'antu da ƙananan mutane wanda suke guda da sana'o'i a taimaka musu saboda in an shiga tawayen tattalin arzikin ƙasa gwamnati tana faɗaɗa taimakon da take ma masu gudanar tattalin arzikin ƙasar ne sannan a daɗa shirya su sannan kuma a samu musu abin da zai taimaki kasuwancin su sannan kuma muna kira da dole sai an samu yanayin da ayyukan da suke da jakan nan da takalmi su ma a fara fitar da su zuwa ƙasashe domin su nemo ma mutanen ƙarin kuɗin shiga su nemo ma gwamnati ƙarin kuɗin shiga ta haraji sannan kuma su samar da zirga-zirgan da ƙarin faɗin tattalin arzikin ƙasan na abin da ake cewa balance of payment wannan wajibi ne haka kuma mu a irin tunaninmu tattalin arzikin ƙasan dole sai an magana farashi na abin da talakawa ke sai a ƙasan tunda duk a ƙasan ma ɗan albashi gaba ɗayansu kowane irin ɗan albashi ne to fa an hauhan faranshi ya janye masa kuɗi wanda dama a tattalin arzikin duniya waɗanda suka fi wahala su ne waɗanda suka fi suke kan albashi kuma su ne suka fi biyan haraji a kan kari to dole ne a shiga kasuwa da kuma marasa ƙarfi wanda ke siyan abubuwa a kasuwa ɗan abin da suke da shi da wanda ma ba su samu a taimaka a daidaita farashin abubuwan da ake siya musamman abinci kuma za a yi haka ne ba wai kawai a zo a ce an ƙayyade farashi ba a'a sai an samar da abincin ne a kasuwa domin komai aka samar da shi a kasuwa to farashinsa yana daidaituwa amma in kullun aka ce an kulle abin da za a ci to kullun fa abincin kulle shi za a yi sannan a bar farashin sannan kuma raɗaɗin wannan tattalin arziki zai ci gaba da shafan wanda suke zuwa kasuwa da ɗan abin da ke hannunsu.
Yushu a ƙarshe shi shugaban ya yi fatar in Allah ya yarda shekara ta 2017 da kuma wannan kasafi da ya gabatar na gano ko dawo da abubuwan da aka rasa kafin samun ci gaba. Za a fita daga wannan kuncin tattalin arzikin. Ya kaga wannan albishir?
Eto, albishir ne mai kyau, amma mu a tattalin arziki kullum mukan kalli alƙaluma ne. Alƙaluman abin da ake gudanarwa, musamman alƙaluman hauhawan farashi. Hauhawan farashin nan idan alƙalamin nan fa ba a duba shi ba, ya dawo ƙasa. To raɗaɗin tattalin arziki zai ci gaba da shafan mutane da ɗan abin da ke hannunsu, wanda ya hana mutane da dama ɗaukan abin da ya kamata su ɗauka da kuma yin abin da ya kamata su yi. Saboda haka albishir ɗin shine ni inda na kalla shine kuɗaɗen da aka sa na ayyuka manyan ayyuka. Wannan zai taimaka ƙwarai wajen samar da aikin yi, wajen samar da ƙarin kudaden shiga a hannun mutane da kamfanoni wanda zai taimaka ma tattalin arzikin kasan ya zabura, amma zaburan shi ba fa zai ba wani bambanci mai girma tsakanin sa da na 2016 in ka dauki alƙaluma na hauhawan farashi wanda aka fara kasafin 2016 wato alƙaluma na 13.7 wanda ya kai 18.3, sai wannan alƙalami na hauhawan farashi ya sauka, sannan abubuwan da su taimaki mutane su ci karfin su ya dawo a kasuwa sannan zai aiki.
Jama'a nan kuma za mu dakata sai mako mai zai idan Ubangiji Allah ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Malam Shau Aliyu da wakilin murai Amurka da ke Abuja Malam Nasiru Adamu Elikaya, ni Salu Garba ke cewa ku huta lafiya.
To a gaida Salu da tawagarsa, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna.
Assalamu alaikum yawo yanzu muna na musu mun gaura, ina kira ga shugabannin Najeriya wanda suke zata kudade da su ji tsoron Allah su daina zata. Yanzu kadije da aka kama manaja na LNPD ya zata kudaden da zai iya kashe su a duniya, Allah ubangiji yake.
Assalamu alaikum, ni ne Umar daga Kumatun Ghana. Wato kwanakin ba na je dandali kura sabon rediyon nan na Najeriya suka ce hizba, hukumar hizba a Kano sun kama mabarata 900 da wani abu, wanda an kai su kotu a masa hukunci kamar barayi. To wannan abin da suke yi in dai suna yin shi don Allah ne, kamar yadda Allah ya ce ayi falillahi alhamdu, kuma akwai wani damuwa daga jiki, to duka Allah shine mai yayyen mai sakamako ranar kiyama. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum sashin Hausa murai Amurka, sunana Ya'u Muhammad, Unguru, jihar Yobe, Nigeria. A ra'ayina a yau shine dake yau ne Litinin muke sa ran shugaban kasar mu da girma shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari yake tsammanin dawowarsa. Hakika idan hakan ta kasance muna masa fatan alkhairi, idan kuma har Allah ya ƙara jinkirta masa cewar bai dawo ba, to muna masa fatan alkhairi, Allah ya tsara masa lafiya, Allah ya dawo mana da shi lafiya.
Assalamu alaikum VOA, mu magana da ganin jihar Benue, in ko dan malam ba ko wannan malam ana wani da magana ce ce kuce da ake yi na yi magana shugabanci a Najeriya. Bisa ga sani na dan arewa gaba daya na ya kyaman cewa wani kabila ya zama shugaban kasar Najeriya, amma akwai abin da kuke cewa check and balance. Idan ka duba game da kasuwanci, ɗan ƙabilar Igbo sun yi kama mai ko'ina a jihar Najeriya ta arewa da kuma waɗansu ƙasashen Yarbawa. Kuma idan ka duba ga ilimi, ƙasashen Yarbawa su ne a kan gaba a Najeriya. Ɗan abin da ya rage wa ɗan arewa shi ne mulkin Najeriya, kuma in ɗan arewa ta fi mulki a Najeriya, Allah shi ne shaida kuma kowa yana gani. Yakan yi ƙoƙari ya ɗauko kowane ɓangare ya ɗora shi a matsayin da ya kamata ya yi.
To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana takaice.
A daren jiya Lahadi ne aka yi bikin karrama mawaƙa nan Amurka na wannan shekara, karo na 59 a birnin Los Angeles, inda fefen da mawaƙiya Adele da ake kira Hello ya samu lambar yabo a zaman wadda ya fi shahara a shekara. Adele wacce ta rera waƙa domin tunawa da mawaƙin nan George Michael wadda ya mutu cikin watan Disamban bara, ta nemi afuwa saboda ta yi ashar lokacin da ta fara waƙar. Hakanan wani ɗan gambara da ake kira Chance ya samu lambobin yabo uku, ciki har da sabon mawaƙi wadda ya fi burgewa ko fice. Haka nan mawaƙiyar nan Beyonce ta rera waƙa domin karrama uwaye mata, yayin da ake ganin juna biyu da take ɗauke da shi. Mahaifiyarta Tina Knowles ita ce gabatar da ita.
To madalla, da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Sabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa, da Solomon Abu wanda ya ba da umarni da injiniyan mu Charles Hall, ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kun lahiya, mu kuma kwana lafiya.